أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم يومنا لهدي أكو قوتاً بير هجرة تمنزل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا تدبو إيدة تريه قد أربعين دقاء واندي دي دي دا أشرين دا ترى قوتاً شابيو ميلادية حيور النبي عيسى أم مريم عليهما السلام شكرا تدبو بيودة قوما شاترا أساتين دي قباتا mun taba karatu a cikin aya ta 150 zuwa ta 151 anan karatu ya tsaida ba ko ba haka ba a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya bi idnillahi ta'ala a cikin suratul an'am aya ta 150 zuwa aya ta 151 a shafi na 148 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
وانا آية tana matsayin raddi ne ga kafirai abubuwan da suka haramta waɗanda babu wani dalili akai, to sai aka ce ku daina shirme, ku daina soki burutsu, ku zo ga hakikanin abin da yake gaskiya. Raddi ne ga abubuwan da suka haramta, sun haramta kaza, sun haramta kaza, babu dalili. Shi yasa a kya a majalisa a zo a zamna mutane su yi ta haramta, suna ta bada fatawa, suna haramta abubuwa, suna halattawa, babu wani hujja. Akwai hatsari, domin za ka bada amsa ranar tashin alkiyama. Allah shi muna sani. Qul Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ce da su ta'alu ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta gare ku. Bayani dai ya gabata na kan matsayin shi ma harrama rabbukum alaikum yana da alaka alaikum da harrama ko ku bai da alaka da shi. In mun dauki yana da alaka da shi kenan ma harrama rabbukum alaikum abinda ubangijinku ya haramta muku ya haramta akan ku. Amma waɗansu ta ce a'a ma harrama rabbukum abinda ubangijinku ya haramta to alaikum alla tushriku bihi shay'a ya haneku tunda ismu fi'ilul amri ne. An gane wannan ko? Mun yi bayani alla tushriku bihi shay'a. Kaga in mun fassara harrama rabbukum alaikum, alaikum yana da alaka da harrama, an sai ta zamanto tafsiriyya ce, ma'ana za ta yi tafsirin ma harrama rabbukum alaikum. An gane ko? In ta zamanto tafsiriyya nan la sai ta zamanto wato la ce nahiya, ma'ana hani ne aka yi. Ina fata an fahimce ni. Amma in muka ce a'a alaikum alla tushriku, ina sai ya zamanto shi an wanga tana zamantowa matsayin nasiba domin matsayin maf'ulun bihi za ta komawa. Ina fata an fahimce ni. Sai ta zamanto la ita matsayin kamar tana matsayin wato sila ko za'ida kamar yadda suke faɗa, muka ce ana cewa sila ta'adduban ma'a kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Malamai dai sun kawo tafsirai da dama kan ma harrama rabbukum alaikum da alla tushriku ko ya zamanto badali na maf'ulun bihi, tunda ma harramahu rabbukum alaikum to alla tushriku kenan, an tushriku badali na nama ko ma harramahu na abinda anka haramta din sai ya zamanto alla tushriku badalin sa ne. Mun kawo maganganun malamai da dama har waɗansu suka tafi cewa a'a matsayin khabar yake kenan al matlu Allah tushriku abinda ake karanta muku Allah tushriku nan lafi ta zaman to mi sai ta zaman to tana matsayin ta amma in muka ce al muharram Allah tushriku mun ka kaddara shi sai zaman to la matsayin nan muka ce matsayin ta akidi take ma'ana an kara ta ne dan karfafa ma'ana Allah tushriku bihi shay'a kada ku hada Allah subhanahu wata'ala da wani abu muka ce shirka kala kala ce akwai shirka ashirkul asghar akwai ashirkul akbar shirka babba da shirka karama an gane ko shirka babba ita ce wanda take bata aikin dan adam gaba daya an gane ko shirka karama ita ce wanda take bata aikin da take tare da shi ma'ana riya idan mutun yayi riya cikin aiki aikin da yayi riya a ciki zai baci dai kenan idan ya kasance aiki ne guda kamar sallah ta azhar misali ko mu ce sallah tunda sallah ba ta rarrabuwa har riya ta shigo sallar ta baci an gane ko amma in ya zamanto aiki ne wanda ake iya rarrabawa to sai zamanto wanda riyar ta shiga cikin shi kadai ne zai baci mun fahimci wannan da kyau to amma shi ko ashirkul akbar yana bata aikin da ya gabata sannan yana bata aikin da mutun yayi yanzu sannan kuma zai bata aikin da mutun zai yi gaba mutukan bai tuba ba walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin aikin sa da ya gabata da aikin da yake yi yanzu da aikin da zai zo gaba in dai yayi shirka ba tsaka bai tuba burka aikin ya lalace shi yasa muke cewa yana da kyau daliban ilimi su rinka sanin yadda ake muwafaka tsakanin nasoshi da kuma yadda kalima take iya daukan ma'anoni daban-daban kada ka je ka dauki hukunci wanda bai dace da wani ba ka dora masa an gane wannan ko Allah tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da Allah da wani wa bil walidaini ihsana sannan kuma mun yi bayanin shirka da abubuwan da take abunga akwai shirka na addu'a kamar da muka yi fada akwai shirku na alqasd duwan niyya akwai shirku ta'a ko ba haka ba kamar da muka kawo su a satin da ya gabata ina fata an fahimce ni to dan haka dai wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu nan ne karatu ya tsaya ina ganin aiko to daga nan za a tashi da karatu kenan tunda akan iyaye aka tsaya wato ma'ana muka ce to shi ai kyautata ma iyaye ba abu ne wanda ya haramta abu ne ba wanda shari'a ta wajabta shi yasa to an ka ce ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum sai malamai suka ce a'a nan za mu fahimci cewa ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum wa ma awjaba alaikum ko ko ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum wa ma amarakum sai aka shafe wa ma amarakum ko ko wa bil walidaini ihsana tunda mun san cewa iyaye an yi umurni a kyautata musu sai mu fahimci al-mafhum an gane ko na ziddu ma harrama sai mu bashi kishiyarsa ma'ana ba kyautata ma iyaye yake haramun ba rashin kyautata ma iyaye shine yake haramun sai mu hada shi da abinda yake da munasaba ko ma harrama wa ma wassakum abinda Allah haramta da abinda Allah muku wasiyaci dashi duk malamai sun kaddara waɗannan abubuwa mun fahimci wannan da kyau ko to wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu wanda shine abinda yake da matsala a wannan lokaci zaka ga mutum mawadaci an gane ko mutum yana da wadata karen gidan shi zai kwana koshi amma iyaye ne su kwana da yunwa mun shigo cikin wannan lokaci akwai shi ko babu ya kamata mu haka mu abin ka kaga mutum yana da dukiya mai dimbin yawa amma mahaifin shi bara yake yi wajen yaran shi in ya zo wajen waɗanda suke mishi tsaron dukiya sai su taimaka ma baban shi sai ya daga sai a ce ka san ko baban wani ce baban mai gida ne ce don Allah ce wallahi to kaga shi yasa iyaye ku yi ma 'ya'yanku tarbiyya kuma ku auri matan da za su bari 'ya'yanku su yi muku biyayya wani lokacin mugayen kuskure ka auri mace da tana ganin ta fi ka kima ta fi ka daraja ko gidansu yar wace ce ko ko ta fi ka wayewa ko ta fi ka kaza ko ko tana da kyawun da tana ganin ta wadatu da ta yi ma biyayya ya za a yi matar da ba ta yi ma biyayya ba 'ya'yanta su yi ma biyayya kaga dole a shiga cikin musiba Allah shi mu tsari da irin waɗannan musibi an gane ko to dan haka dai wallahi iyaye ku yi hatsara yanzu dan ka ce ma danka ka zaba da ni da kaza wallahi kai tsaye shake zaɓin matar shi barka lokaci guda ba ruwan shi da kai ka ba mutu da abin da yake jira ke da wato wa bil walidaini ihsana iyaye ku kyautata musu akwai mas'aloli da dama da suke da alaka da iyaye saboda karatu yanzu ne muke son mu dan ƙara bayyana mas'alolin saboda cikin halin da muke ciki na farko akwai abin da malamai suke cewa fiqhu tazahumil huquq idan haƙoƙi suka ci karo da juna kun san hadisai suna nuna cewa da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin hadisi man haqqun nasi bi husni sahabati ko bi husni suhbati ko man abaru a riwaya ta Imam al-Bukhari ta zo cikin Adamul Mufrad yace ummuka 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 ko ba haka ba to malamai suka ce ba wai ala itlaqihi bane dama wancan sati mun fadi bambanci tsakanin biyayya da kuma kyautatawa muka ce wajen biyayya ta mahaifi ita ce sama saboda ita ma mata an umurce ta tayi mi tayi biyayya ga mijinta kamar da hadithin Abu Hurairah wanda zo cikin Sunan Tirmidhi ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lukuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha riwaya kuma ta Aisha wadda tana cikin Sunan Ibn Majah law amartu ahadan da na umurce wani kenan can ban umurta ba kuma yanzu ma bazan yi umurnin ba dan kawai dan Qur'ani yace to kaji an ce san kaza na an ce kaza mun fahimci wannan to sai malamai suka ce lokacin da iyaye suka nemi wani abu gare ka ba zan can da'a ba to sai zaman to nan wani lokaci za a kalli fiqhu tazahumul huquq wane ne yafi cancanta a duba mishi domin akwai lokacin da ba mahaifin zaka dubawa ba ba mahaifiya zaka duba ba lalura zaka duba yanzu misali a ce mutun yana da jika daya 1000 franc sai mahaifin shi tana son ya ba ta jika ta je gidan biki baban shi yana son jaka babu abinci a gida a siyo kilon shinkafa a dafa ya za a yi kaga ba a cewa ummuka ummuka sai ka dauki jaka uku gidanku ya kwana da yunwa to shi ake cewa fiqhu tazahumul huquq abubuwa ne waɗanda nasi bai kawo su ba amma sai an koma wajen malamai su za su babbaro wannan saboda wata rana ko taso ko ta taso a san yadda za a yi a rore wannan matsala mun fahimci wannan da kyau mahaifinka yana kwance bai da lafiya tsohuwa tana so a bata kuɗi ta sai sutura ta yi kwalliya wanne za a yi ai zan ci rashin lafiya za a yi mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka ka a dauki hadisi ummuka ummuka a ce a tafi muka nuna cewa kuma yi ma mahaifi nasiha bai daga cikin rashin ladabi don annabi Ibrahim ya yi ma mahaifinsa wato da'awa ko mu a ce ya kira shi zuwa ga addini kuma ya masa nasiha ya abati sai dai mi sai dai a sa ihtiram abinda ake cewa ihtiram shine ladabi an gane ko da biyayya an gane ko ma'ana lokacin da zaka yi mutum nasiha ba ci da sanda shi zaka yi ba dan wadansu du'a kamar dai su za su iya shiryar da mutane a duniya idan suna magana sakin mutane suke yi kamar su dole na ma sai ka karbi abinda suke fada no ba wajibi bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya wa'azi ya fi kowa cancanta a bishi amma duk da haka wadansu mutane ba su bishi ba kai da ka kamo wannan hanya kake son dole sai ka shirya da mutane da karfin tsiya a ina ka samu wannan wannan soki burutsu ne da hayaniya Allah ya gane da mu muka ce kuma saba ma mahaifi ba shi ke nuna dan mahaifinka ya wani hukunci ka nuna ga inda gaskiya take wannan ba saban mahaifi bane mun kawo kisan annabi Dawud da Sulaiman a cikin suratu al-anbiya wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma annabi Sulaiman annabin Allah ne annabi Dawuda annabin Allah ne kuma an samu sabani kaga ashe mu samu sabani da ni da kai mu da ba annabawa ba wani abin mamaki bane abu nabi da uba ne an gane ko annabi Dawuda shine baban annabi Sulaiman sannan kuma annabi Dawuda khalifa ne shugaba ne alkali ne kuma dan sa ya saba masa akan gaskiya kuma bai ce wannan yaron bai da ladabi ba muko yau da ka saba ma wani shikenan ka zan babban makinsa ko fatawa ka baka ma san yayi fatawa ba ka ba da fatawar da ta saba ma tashi to shikenan kai zai saka cikin list noir an gane ko nan za a saka wa ana kai ka shiga daga cikin su makin shi daga idan aka samu wannan wadannan abubuwa yana da kyau duka mu fahimce su alqur'ani yana bayani ga sunan dalla dalla sannan kuma malamai suka ce bai daga cikin biyayya ka bi iyayenka akan sabon Allah subhanahu wataala an gane ko domin Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma idan mahaifinka ya aike ka wajen boka sai ka ki zuwa ba za ka ji ba domin nan sabon Allah ne ko mace da muka ce za ta yi mijinta biyayya ko mahaifanta ko ba haka ba muka ce za a gabatar da ta miji idan ta yi aure ko ba haka ba amma banda cikin sabon Allah subhanahu wataala nan kan abin nan no way in ji masu karatun ingilishi abu na gaba wanda bai daga cikin abinda ake ce ma kamar rashin yi ma iyaye biyayya shine idan mutun ya kashe maka mahaifi idan kai yafe an gane ko ka karbi diyya ko baka karbi diyya ba kai yafe wannan bai daga cikin mi bai daga cikin rashin ladabi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurr bil hurr wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf shari'a ta yadda a yafe kuma an kira shi ma a matsayin dan uwansa mun fahimci wannan da kyau mu ko in kai wannan mutun ya kashe maka bahaifi kai yafi ina ganin za a cewa wadannan tabiya ba su da albarka ah shari'a ta ba da dama ina fatan ana fahimta ta to sannan kuma abin da yana daga cikin abin da ba a kiran shi cikin lashin ladabi tilastar da mace musamman wanda take wato jawara ko zawara a tilastar da ita ta aure wanda ba ta so ayyanta su ce sun tilastar da ita wannan abu ne wanda bai daga cikin shari'a hadisi na ibnu abbas wanda yazo cikin sahih muslim manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace al ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha budurwa wato mace wanda take al ayyimu wanda ba ta da miji ba nan ana zancan wanda ta taba yin aure wal bikru tusta'dan domin ta hanyar bikr an kaga da abin da ake nufi dan al ayyimu yana dauka wanda ba ta yin aure wanda ba ta da miji amma nan wal bikru da an kai muqabala nan ne ake nufin kenan wato wanda take ta taba yin aure jawara to tilastar da mace idan tace mace ba ta son mutum to ba wajibi bane wato bai dace ba bai cancanta ba kamar yadda yanzu wadansu ke ganin cewa idan mutum yace yarsa ta aure wani tace ba ta son shi sai a ce kai da ke yarsa ce da ke in ba wani wuri wata ta kawo mai shi ba ta kawo ta ba wannan ba gaskiya bane ina fata ana fahimta ta an gane ko a'a idan ta kawo fasiki kuku kiya in kuma tace ba ta son mutum ko limamin makka ne ai hakuri ita soyayya wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala shi yake sanya ta zaka ga mace ba ta son mai kuɗi tana son talaka zaka ga kuma wata tana son talaka ba ta son mai kuɗi wata kuma tana son mai kuɗi kuma ba ta son talaka wata tana son kamar mutumin da yake da shahara a duniya wata kuma tana son a mutum kaza wata dogo take so wani gajere wata kowa yana da abin da ya zaba a rayuwa dan haka kada mu ce zamu yi tadakkul akan cikin waɗannan abubuwa kuma yana daga cikin abin da malamai suka faɗa shine cewa wato uba idan ya ci da sadakansa ya saki mata an gane ko shin wannan wajibi ne ko ba wajibi bane malamai suka ce to akwai sharadi guda biyu ba mutlaqan bane domin akwai hadisi na ibnu umar wanda yazo cikin sunan abi dauda wanda umar ibnu umar abdullahi ibnu umar ya aure wata mata to wannan matar da ya aura sai umar ya umurce shi ba ma'ana mahaifinsa ya saki wannan matar sai bai sake ta ba sai umar sayyidina umar radiyallahu an sai ya gaya ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci wato ibnu umar ya sake ta sai ya sake ta to da wannan wadansu malamai sai su ce ai da uba ya umurci ɗansa kenan wajibi ne ya saki mata sai malamai suka ce a akwai abin da ya kamata mu fahimta fiqhul hadith abu na farko ya zamanto uba ne na gari al abu salih to yanzu mutun mahaifin shi dan giya ne ya sha giya ya zo ya ce ka saki matarka sai ka sake ta an gane ko nabiyu as sababu shar'i ya zamanto akwai dalili na shari'a do in mun ka ce haka kawai da mutum iyaye sun ce suke mata kawai ya saki to in an ka ce haka za a yi to kuma ƴaƴan ku akwai su wani wuri shin rayuwar tana yi kawai da mahaifinka an samu sabani mahaifinka ta ce a saki saki za a yi ya kamata a rinka sulhu in ke kesa an saki ƴar wani to ke ma yake tana wani wuri kina so a sako ta haka kawai to malamai dai sun kawo wannan mu dai ba za mu shiga abin nan ba illa dai mu ce dai ya kamata a yi hakuri da juna ko ba haka ba kuma mutane su yi hattara su rinka yin adalci kuma su rinka kyautata ma uwayensu don wani lokaci rashin kyautata ma iyaye shi yake kawo wa irin waɗannan abubuwa an gane ko to sannan kuma ko misali bayan an ɗaura aure shin mace tana iya kan hukunci na iyayenta ko ba za ta iya kai ba an gane ko wannan malamai suka nuna in ma an yi auren mace tana iya kan hukunci wajen alƙali wannan ba a kiran shi daga cikin al'uquq domin hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda abu dauda ya kawo shi da kuma imamu ahmad da sauran malaman hadisi suka ce anna jariyatan bikran wata yarinya budurwa ya ance jariya karamar budurwa bikran kuma budurwa atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarat anna abaha zawwajaha wa hiya kariha mahaifinta yayi mata aure tilas musamman iyaye yanzu in sun ga mai kudi babu zancen ma a tambayi yarinya dama in ka ji an ce za a tambayi yarinya to sun ga nan babu maciya amma in dai akwai maciya to nan zancen ma ta kawo ra'ayinta bai kota so ba fa khayyaraha sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya bata zabi kenan fa khayyaraha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam aka ce in yarinya ce karama wanda bata san hankalin kanta ba in dai mahaifinta ya aurar da ita ko da ba ta so ga mutumin da yake na gari ne in hankalinta ya kai ta shiga wurin kwarai wannan babu matsala kamar yadda sayyidina abubakar ya aurar da aisha ba tare da ya shawarce ta ba ina fatan an fahimci ni amma in kuma ta kasance wadda take marainiya ce ita ba za a aurar da ita ba dole sai an bari in ta san abin da take yi an gane ko ala ayyati hal mas'aloli ne waɗanda kun ga wanga zamani muna cikin su sai dai a je a hankali a hankali sannan kuma malamai suke cewa yana daga cikin haƙoƙin iyaye da abin da ya kamata mu gane addu'a lahumu ba'da al-mamat garin kai mai iyayenka addu'a bayan sun mutu tun suna dare ana musu addu'a ba a cewa sai sun mutu za a yi musu addu'a ina fatan kun fahimce ni amma matukar suna mi matukar suna musulmai in mutun ya mutu yana kafiri to nan ba ai ko ba haka Allah ya faɗa ba lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai suka yi aka ce a'a ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ده هكا الله يا هنا مشركي با أي مي كودا ما لم يسون سن متن يامو تكاسم مونن مسمى كسن نيجر سيكا استمينيستا يامو تكريستا لي أما أنجي أي مشي سلا سمونا ما لم يسون تنين ذا أباسو أمبيلو ودي يمن يوان أنباسو سلا waɗanda ba su ma kacanta ma baban musulmai bane amma sai kaga ana goggoriyo ana riganganto ana tserere ne ya waya to ayi madan babba sallah saboda ya an tashi ma da zakka ko akwai envelope da suke bayarwa wannan duk kana bata makan ka lokaci ne Allah ya ce ma annabi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kada kai sace kai makafiri sallah kai ka zo kai makafiri sallah kuma ka kira ran tashi alkiyama an kama baka envelope kuma wallahi sai ka mutu da talauci da tsiya karshe kuma Allah zai tura ma ciwon da duk duniya babu wanda zai baka magani kai hakuri ka koma ma Allah kai kai daga cewa mai tawakkal Allah fa wasu kuma kai na abaka da tawakkalin ina na zamu da ku Allah shi mu na tsari daga cikin haƙoƙin iyaye ƴan uwa akwai ada'ud duyun biya bashi dama in mutun ya mutu ya bar dukiya cikin dukiyarsa za a diba akwai abin da ake cewa akwai abubuwa da suke da alaka da mamaci na farko mu'natut tajhi ya zama to abubuwan da za a yi tattalin mamaci da su likafani wani wuri sai an sai kabari wani wuri ma mamaci ya mutu sai an kawo shi cikin mota da abin da ya kama da haka ko cikin jirgi da abin da ya kama da haka bayan wannan to sai a towa a zancan mi sai a towa a zancan addiyun ba su sukan da ya bari ko ba su sukan da aka bari domin sai an tattaro su an san nawa yake biya nawa ake binshi an biya kowa an san babu bashi to bayan wannan sai a zo zuwa ga arrahan abin da ya bada jingina in ya bada abu jingina koko an bashi abu jingina to motar da aka bashi miliyan 1 an gane ko yana rike da ita ba tashi bace kidan yanzu shi mutumin zai kawo miliyan 1 a bashi motar shi domin ba a sayar da motar in ba wancan ya kasa ba a cire miliyan 1 din to bayan an kare da arrahan sai a tai zuwa ga alwasaya an gane ko wasiyar da mutun yayi a cire ta bisa ga sulusi tunda an ce ba a wuce sulusi daga nan sai a zancan mi sai a zancan rabon gado waɗannan matakai sai an bi su to in bai da ƴaƴan shi suna dukiya sai su biya amma ƴaƴan yanzu hatta da dukiyar taka wanda ka bari ko ba haka ba ai ba za su biya ba ko akwai wani abin nan saman WhatsApp naga wani ɗaya daga cikin manyan malaman Najeriya Aminu Daurawa Dr. Aminu Daurawa ya kawo kisa wani mai kuɗi da ya bar dukiya mai yawa amma ƴaƴan shi suka ce sai dai a ɗauki lauya in an ɗauki lauya idan wato mai dukiyar wanda ke bin bashi ya kayar da su a can kotu su bashi in bai kayar da su ba kuma shikenan haka suka ce ina nan na gane shi saman WhatsApp to dan haka ku shirya miliyan 80 ko su ko suka ce ba su biya kuma dukiyar da ya bari an ce ta kai biliyan 1 ko biliyan 2 ko ta kai miliyan 1000 amma ka ji saboda tsananin bakin ciki kai kana nan kana ta abubuwa ba a san abin da za a yi ba abu na gaba wanda yake da alaka da iyaye sai yima wato mamaci kuka in ya mutu ana kuka da hawaye amma ba a yi da baki hadisin Abdullahi ibn Umar an gane ko da sauran abin nan da hadith al-Mughira hadisai sun zo cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato innal mayyit yu'adhabu bima niha alaihi ko yunahu alaihi ko bi buka'i ahlihi alaihi idan sun yi mishi kuka irin wanda ake yi da baki malamai suka ce to ya za a yi mai rai yayi laifi kuma ayi mai azaba malamai suka ce saboda in ya san za a yi kukan bai hana ba to kidan kamar shine yayi abu na biyu koko ya bar wasiya ayi saboda can a lokacin jahiliya suna wannan tarafa ibnu abd yake cewa fa in mitu fan'ini bima ana ahluhu wa shuqi alayya aljayba ibnata ma'badi fa in mitu inna mutu fan'ini bima ana ahluhu ma'ana ki mini wato abin da ki nuna bakin cikin ki akan mutuwata na abin da ya dace da ni iri na zarumi iri na in ya mutu akwai abin da ya kamata ayi kusa akwai masu gwada in sun mutu ma ga abin da za a yi za a yi kaza akwai wani mahaukacin mawaki a kasar Faransa yayi wata waka le jour de ma mort wai ranar da zai mutu ga yadda duniya ta kasancewa ka ji dimammi ina fata an fahimce ni yace wa shuqi alayya aljayba ki tsage aljayb na aljayba ana nufin riga an gane ko wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna ba shana nufi aljufu ba an gane ko yablata ma'badi yake yayar ma'bad dan haka dai ana kuka na ido amma ba ayin kuka wato wanda ake kwallowa daga cikin haƙoƙin iyaye shine wato idan musu yi haji ba ana musu haji haji wanda suka yi nazar suka yi alwashi za su yi koda ba na farilla bane koko haji na farilla amma wanda ba wannan ba ba za a yi ba wannan kuma ba mun faɗa ne da kawunan mu ba akwai hadisi na Ibn Abbas wanda yana cikin yazo cikin Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim yake cewa inna wata mata ta zo tace inna ummi nazarat mahaifiyata ta yi alwashin za ta yi haji to kaka yanzu kuma abin nan ta mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shin kina gani idan mahaifiyarki tana da bashi akan ta zaki biya ko ba zaki biya ba tace zan biya mana yace to fadainullahi ahqqu an yuqda kinan bashin Allah shi fitin tanta abiya wannan ya nuna kinan za a yi wata riwaya ma da ta zo ta ce inna ukhti nazarat ya uwata ce kinan kaga sai ya zama to ko dan uwa ana yi masa an gane ko a cikin sahih muslim wata kuma ta ce inna ummi matat wa lam tahujj mahaifiyata ta mutu bata yi aikin haji ba kaga wancan nazarat wanga ko lam tahujj in kissa guda ce wannan ya nuna na nazar ne in kuma wato ba kissa biyu ne daban-daban tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane da dama suna masa tambaya kenan matat wa lam tahujj shi na matsayin hajjin farilla waccan ko nazarat ta yi alwashi sai ta mutu bata yi ba shine abin da dai malamai suka tattauna akan shi na karshe kuma cikin abin da ya shafi iyaye sai wa allaisa lil insani illa ma sa'a to wanga aya akwai fiqhu mai yawa a karkashin ta ko da za mu yi karatu ma in mun kace mu bita kilan za mu iya yin sati hudu ko sati biyar ma ba a cimma iya abin da ake so ba amma dai a gurguje wannan aya ta nuna dan adam bai da wani abu sai abin da ya aikata amma akwai hadithin Abu Huraira wanda ya zo cikin Sahih Muslim idza mata ahadukum in qata'a amaluhu illa min salatin in dan adam ya mutu bai da ayyukan shi za su yanke sai abubuwa guda uku sadaqatul jariya sadaqa mai gudana ba sadaqatu jariyatin ba kamar da suke cewa mutun ya bada ya aure hakan ga sadaqa kamar da suke faɗa ba shi ake nufi ba ba mudafun da mudafun ne a'a sifa ne da mausuf an gane ko sannan kuma daga cikin abin da aka kawo awwaladun salihun yad'u lahu kenan danka shina daga cikin abin da wato shina daga cikin kasbin dinka ma sa aita kenan mun fahimci wannan ko to akwai matsaloli da dama kan wannan aya wa allaysa lil insani illa ma sa'a kenan kaga aikin haji bai daga ciki domin nassi ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ana iya mamamaci an gane ko ku diba tilis da fiqhu da irin yadda ake yi sai mas'ala ta wato abin da ya shafi iyaye fiqhu ne mai yawa ƴan uwa musulmi akwai waɗansu mutane da Allah ya ba mu labarin su a cikin suratul qalam waɗanda baban su ya bar musu gona sai suka yi kokarin su wato nisantar da talakawa Allah subhanahu wataala ya kone gona gaba ɗaya ko inna balawnahum kama balawna ashabul jannati iz aqsamu la yasrimunha musbihin wa la yastathnun فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم كيسا ما هيفينك ان ينا ايكن الخير كاي فاتن اما ان رب دوكيا كاي بك سامو مي يوا با كديبي مي زاكا ايي اما زاكا جي ايا سونا تيوا مسمى ان بابا سونا د دوكيا د تصو د بابا يا كاي قسا ان جي واتا فادي زامو تشي ناما كوم سي مون سامي تشي قودا دغ تيكين مي suwaye kuda wai abukan baban su da ƴan uwan shi da mutanen da ke taimaka masu ake cewa kuda za a tsamike su daga mai wai ma'ana kenan dukiya arziki na Allah subhanahu wataala wai yake so a taimaka mishi a duniya kowa yake so a ce shi yake taimakawa ko ba haka ba to sai ayi hasara sannan kuma annabawa in muka diba dummi duk duriya guda ce me ya kawo wannan saboda aikin da suka yi ma Allah nagari inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiu alim idan kuma kai aiki nagari Allah shi zai tsare ma ƴaƴanka shi yasa kada kai tunanin dan ka tara ma ƴaƴanka dukiya ta haram kamar ka tsare musu dukiya wallahi baka tsare musu komai ba in dai ta halacce kuma kai nagari ne to wallahi ka tsare ko da baka bar musu dukiya ba Allah shi zai zamantowa majibincin lamarin su wa amma aljidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥā kaji dalilin da yasa Allah ya tsare musu dukiyar su amma mu nan kullun ba aiki daga dai samu da kai ba sai hijitan aisuwa ana ta aje ma yara wa ga ma yara kaka aje ma Allah na iya turo ma matsalolin da duk sai ka sai da su kafin ka mutu ka koma talaka ma matsiyaci Allah ya kyauta to dan haka dai abubuwa ne waɗanda ya kamata mu kalle su alqur'ani yayi magana kansu sannan malamai suka ce mutum ba zai bi ba iyayen shi sai akan abin wanda yake na gaskiya annabi yusuf yace wattaba'tu millata abai ibrahima wa ishaqa wa yaqub kaga ce na bi hanyar iyayina a'a ma kana lana an nushrika billahi min shay amma dan an gadi wani abu a gidanku kaka ce zakai koyi da iyayenka dan shi an ka gada wannan ba hujja bace amma sai in aikin alkhairi ne ina fata an fahimce ni to Allah shi muna mai kyau sannan akwai hadisi da Jabir dan Abdullah wanda yana cikin sahihul bukhari wanda yake nuna zaka iya ci gaba da aikin da iyayenka suka bari bayanka Jabir yake cewa qultu ya rasulullah tuwfiya walidi aw istashhad wato Jabir yayi aure sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi shin budurwa ce ka aura ko ko jawara ko zawara kamar da ake fada a wani wuri sai ya ce a'a na auri wato zawara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce halla bikran tula'ibuha wa tula'ibu inda ka auri budurwa da feta kai wasa da ita ku yi wasa ku ji dadi saboda tana da nishadi sai ya ce a'a qultu sai ni ce ya rasulullah tuwfi walidi aw istashhad babana ya mutu ko ko yayi shahada kamar da ake cewa ba yana nufin ya san a gidan aljanna yake ba ana kyautata mishi zato an gane ko ala ayyati halin rawi na ya kawo wannan tunda a shari'a ba a cewa wani yayi shahada an gane ko wali akhawatun sighar ina da yan uwa mata sigharun kankana fakarihtu an atazawwaja mithlahunna sai ni kyamaci ban so in auri mithlahunna tamkar su ba فلا تؤدبهن بذات يمسل دبيبة لدبتر دسوت يمسل تربية ولا تقوم عليهن بذات إيت أيوة أكنسوا كاقا أشياء سبو لكي يتوزر تدسو ييكو قرية وانا أولي متون لوكي إرم وانا تولادي أيزو نبتان فمتيني ديوة متاني ذاتك متومين كيركي يا رسول مرموكو أسامون متون نغري أوري ما ترسى دن يقول لدي أينسا هو أبو رمو دوانا من دي هسو مما مسامو سابو واتك الليدة وبا هكبا babu wannan maksada gare mu to dan haka ne kaji abin da yasa dan ya kiyaye mutuncin babansa dan kada ya kawo wanda ba za ta kula da su ba dan yarinya irin su ita ma wato mahaukaci da mahaukaci da an kada wuri guda ko ba haka ba sai ai tayin ta takari kamar da ta hadu a Sudan mahaukata guda biyu an kawo su a gidan mahaukata an gane ko to sai an kai sai rikici ya tashi ban sani ba ko na taba ku wannan kissa shikenan sai dai daga cikin mahaukatan yana cewa ana rasulullah ana rasulullah ana rasulullah mahaukaci guda ne ta ni manzon Allah ne ni manzon Allah ne sai mahaukaci guda ce kazabta kazib anta kazib kariya kake yi yace ma arsaltuka ban turo ka ba to kaga lamari ya baci a kasar Sudan akwai hadisi na Abdullahi ibn Umar shi ma shi na cikin wannan mawdu'i na iyaye wanda yana tare da Abdullahi ibn Dinar wani ɗaya ne daga cikin mutanensa wata rana Abdullahi ibn Umar yana wato saman jaki ko akan jaka ko jakinsa sai ya ga wani mutum sai shikenan sai ya sauko ya dora masa hular kuma ya aza shi tare da shi ko kuma ya sauka ya bashi abin hawa kuma mutumin kauye ne sai suka yi mamaki ya za a yi shi da an mutumin kauye ya saba da wahala ka girmama shi yace inna hadha kana wuddan li Umar wannan ya kasance wato ma'abucin soyayya ne an gane ko ga Umar ko kuma babansa ya kasance inna aba hadha kana wuddan li Umar baban shi kenan yanzu diyan sun ci gaba da yi mu ko yanzu ina zan ce ƴaƴan su ci gaba da yi babu shi ko kai kan mutu yanzu kaga abokin ka ma ya watsar da ƴaƴanka hatta da ƴan uwanka ma ko gaisuwa bai yi da su abin yayi nisa sannan a riwaya wata riwaya ta zo da abin da yake cewa inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abishi yana daga cikin mafi girman da'a ko wato mafi abubuwan da ake bukata ga mutun na da'a mutun ya sadar da zumuntar masoyan mahaifin shi ba'da an yi walli bayan baban shi ya bada baya ba ana nufin ya juya ya tafi ba a'a ana nufin bayan ya mutu dan haka waɗannan abubuwa ne na haƙƙin iyaye ƴan uwa musulmi wai har wani yazo ya ce zai koya mu ne yadda ya kamata mu girmama iyayenmu duk wannan shirme ne da hayaniya hadisi na Usama dan Zaid shi kuma wanda yana cikin har yanzu cikin wannan babi na jancan iyaye wanda ya zo cikin sahihul bukhari da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yarithul muslimul kafir musulmi bai gadon kafiri walal kafirul muslim kuma kafiri bai gadon musulmi kenan idan mahaifinka ya zama to ba musulmi ba babu gado tsakankanin ku da kai da shi wannan kuma duk shi na daga cikin abin da shari'a ta yi tanadi kada wani mutum ya zo yayi kaza yayi kaza yayi kaza a ce kaza a ce kaza saboda kun san yanzu zancan gado duk musulmi wanda ya ga zai rasa dukiya sai ya ce a tai can wajen kafirai ai mai shari'a in an dawo gida kuma sai a ce to yanzu a ci gaba da aikin musulunci ina ne zaka ka tsaya arziki na Allah ne shi wanda ya bar dukiyar ba shi ne ya tara makan shi ba Allah ne ya bashi amma yanzu mutane su ruɗe a ƙarshe kuma idan muna son babi na littattafan hadisi da littattafai da suka yi magana kan iyaye zaka gani dukkani ba cikin zancen birrul walidai zaka ga littattafai da dama malamai suka yi akwai hadisi na Anas wanda yana cikin sahihul bukhari da sahih muslim da hadisi na abu bakra wanda shi ma shi na cikin sahihul bukhari da sahih muslim manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa saba ma iyaye yana daga cikin manyan kaba'ir wadanda suke halakar da dan adam allah shi mun tsari a karanta daili ta tafai wannan kawai mun danyo isharar ne mun dan tsakaro mun ga muku abubuwan suna da yawa qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum kace ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku alla tushriku bihi shay'a wato kada ku hada allah da wani da wani an gane ko wabil walidaini ihsana wato iyaye kuma ku kyautata musu wala taqtulu auladakum min imlaq wala taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴanku ko ba haka ba min imlaqin saboda talauci to nan akwai maganganu da dama da malaman tafsiri suka yi wadansu suka tafi cewa wala taqtulu auladakum min imlaq abinda ake nufi da imlaq shine al-faqr talauci wadansu malamai suka ce wala taqtulu auladakum min imlaq shine al-ju' yunwa wadansu malamai suka ce wala taqtulu auladakum min imlaq shine al-israf wato saboda bazzarar da dukiya wadansu malamai suka ce wala taqtulu auladakum min infaq kada ku kashe ƴaƴanku dan jin tsoron ciyar da su to amma duk in muka dibi ciyarwa da bannas da yunwa suna komawa ne zuwa ga matsalan bi matsalar talauci saboda duk mutumin da yake yawan banna israfi tabbiri to shikenan wata rana zaka iske yayi hasara ko ba haka ba zaka iske ya zamanto matsiyaci kenan abinda kuma zai sa waye ji tsoron ciyar da su lokacin da ya zamanto talaka kaga zai ji tsoro kuma yunwa za ta shafe su kenan dai duk dai ma'ana waɗancan za su koma ne zuwa ga aljiu wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ƴaƴanku dan jin tsoron talauci an gane ko wannan kuma da anka kawo min imlaq ba ana nufin ba kana iya kashe ɗanka in ba dan jin tsoron talauci ba sai masu kuɗi su ce to bari mu yanka su don an ce min imlaqin a alama fuma dahu saboda yana daga cikin abinda wancan lokaci suka kasance suna kashe ƴaƴansu saboda jin tsoron ciyar da su shi yasa ya ce min imlaqin ba wai ana nufin a yanzu ba kawai ko in ba min imlaqin ba kana iya kashe su to dan haka kashe ƴaƴa abu ne wanda yake na da hukunce da dama dole shi ba sai mun dage bayanin waɗansu abubuwa na farko akwai abin da ake cewa al-azl al-azl shine mutum lokacin da ya sadu da mace idan ruwan maniyyi za su fito sai ya kautar da su to wannan shin meye hukunci shi yana daga cikin wala taqtulu auladakum ko bai daga cikin su dan daga nan zamu dauko tushen hadisi na abi sa'id al-khudri wanda yana cikin sahihul bukhari da sahih muslim abu sa'id al-khudri sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa asabna sabiyan sai muka samu sabiyan bayi wadanda muka kama an gane ko min sabiyil arab na daga wato bayin larabawa fashtahaina nisa sai muka buƙaci mata washtaddat alaina al'uzba sai kuma gobranci sai ya tsananta gare mu wa ahbabna al'azl sai muka so to mu yi al'azl shine wato lokacin da mutum mali zai zo sai ya kautar ba zai tashi ba a cikin al'auran mace fa aradna an na'zil sai muka so mu yi wannan fa qulna na'zil wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina afhurina muka ce za mu yi wannan kuma alhali manzon Allah tsira da amincin Allah yana tare da mu yana raye a qabla an nas'alahu kafin mu tambaye shi fa sa'alnahu an dhalik sai muka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma alaikum alla taf'alu kenan ba wani abu gare ku ko ku yi ko kakku yi dai ma min nasamatin ka'ida babu wata nasama nasama yanzu a larabcin yanzu an fi amfani da shi cikin ilimin geography na larabci ana nufin dan adam ma'ana babu wani mutun wanda Allah zai halitta ka'inatin wanda zai kasance ila yaumil qiyamati har zuwa ranar tashi alqiyama illa wa hiya ka'ina fa ce sai ya kasance amma na sama kun ganin yazo da larabci muannas amma da Hausa yace mutun ya koma muzakkar ina fatan mun fahimci wannan to sannan kuma yazo a cikin asar na Jabir dan Abdullahi wanda yazo cikin sahihul bukhari yazo cikin sahih muslim yace kunna na'zil wal qur'anu yanzil mun kasance muna yin azl alqur'ani yana sabka da akwai hani da alqur'ani ya sabka kaga wancin ku shi hadisin baya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abu gare su kenan kaga ba sai mun yi wadanda ba ke dauka wannan ga dalilin da ba fitowa barbaro wancan na Abu Sa'id al-Khudri ina fata kun fahimce ni kenan al-azlu bai daga cikin wala taqtulu auladakum tunda dama maniyin bai ma shiga ba balle ayi halitta ina fata kun fahimce ni akwai hadisi na Aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam daga Judama shine abinda mafi yawancin malaman hadisi suka kawo amma wasu sun kawo shi sunanta Juzama da Zalul an gane ko yana cikin sahihi Muslim an gane ko sun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil azm da ba sun tambaye shi abubuwa daban-daban sai aka ga azam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi zalikal wa'dul khafi wannan shine alwa'du alwa'du shine ka turbude abin nan abu daren yarinya daren ta ko yaro ko alkhafi wanda yake boyayye wannan ba yana nuna dan manzon Allah ya kira shi ba kamar zunubin ka kamar mutumin da yazo ya dauka kai a'a yayi tashbihin shine amma ba shine yake nuna wannan abin haramun bane mun fahimci wannan da kyau matsaloli ne masu hadari muna jin fatoyin daga hitowa yanzu pap 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 duk mutumin da ya aikata kaza alhali shari'a tan ayyuwa mata ba shi daban ba zai iya wannan abin mun fahimci wannan da kyau daga ciki to sai miye hukuncin rashin takin mace indan ya zamanto tana shayarwa shi ma shari'a ta yi bayanin wannan wannan muna magana ne wala taqtulu auladakum ku kula da kyau al'azlu bai daga cikin wala taqtulu auladakum dan yaron bai ma shiga cikin mahaifar ba balle a haife shi balle balantana ya kasance wala taqtulu auladakum na biyu idan mace tana shayarwa akwai ta al'ada ba a takinta shi da ake cewa al-ghila ko al-ghiyal kamar yadda yazo cikin wasu hadisi hadisi na Judama har yanzu bintu Wahab al-Asadiyya ukhtu Ukasha wato yar Ukasha ce wato hadisin ta ya zo cikin sahih muslim da kuma cikin sunan tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad hamamtu an anha anil ghila naso in hana ku gila gila shine wannan abin da muka faɗa mace in tana sharwa ba a takin ta sai in ta abin nan akwai wata riwaya ta muslim fa nazartu fi rumi wa faris sai ni kalli farisawa da rumawa an gane ko kenan fa idza a wata riwaya kuma yazo fa idza farisa war rum kamar da yazo cikin sunan ibnu majah fa idzahum yughiluna sai ga su suna yin ghila ma'ana suna takin mace an gane ko kuma alhali tana shayarwa yughiluna auladuhum fala yadurru auladuhum zalika shay'an wannan bai cutar da su to kenan kaga idan mutun yace mace shi tana shayarwa ba zai take ta ba kaga bai da wani dalili to sai dai idan mutun misali yan nisance ta aka kai wata hudu to ran ya za a yi nan ne magana take lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa inna allaha samiu alim to nan aya ta ce wanda ya rantsuwa to bale ma wanda bai rantsuwa ba shi wanda ya rantsuwa da aka ba wata hudu kai wanda baka yi rantsuwa ba an kai wata hudu shikenan mace tana damar da za ta bincike ka gidan alkali in dai kana nan a bincika kaka me yake faruwa ina fata kun fahimce ni to kun ga shi ma wanga ba a cewa mutumin da ya yi wata hudu bai take matar shi ba ya ki wato ma'ana yana daga cikin wala taqtulu auladakum dan inda ya take ta da ma'ana za ta dauki ciki wannan bai daga ciki mu fahimci wannan da kyau matsala ce mai matsala sai abu na gaba shine al-ijhad ijhad ba da dalun ba da dadu in an ce al-ijhad shine wahalarwa ajhada yujhidu amma an ce al-ijhad da dadu shine avortama zubar da ciki yaya hukuncin shi yake a cikin addinin musulunci in muka duba akwai hadisi na Abdullah ibn Mas'ud wanda ya zo cikin sahihul bukhari ya zo cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi yadda ake halitta dan adam a cikin cikinsa yake cewa inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi hayya idan cin shi thumma yaf'arba'ina yawman to riwaya sai ta kawo thumma yakunu alaqatan mithla zalika thumma yakunu mudghatan mithla zalika kenan kwana 40 40 sai wadan suka ce ai kwana 40 40 so uku lokacin nan ne aka wato halici jinjiri ko ba haka ba sai malamai suka ce a ilimin zamani ya nuna cewa daga kwana 42 an kare suran ta dan adam kenan sai ya zamanto nan ga akwai riwaya cikin sahih muslim thumma yakunu alaqatan fi zalika thumma yakunu mudghatan fi zalika kenan ita za ta fassara misla zalika domin bi domin kwana 42 an kare surar ta adam to shine malamai suke cewa kenan al-ijhad ya za mu yi mu ce to yanzu shin taqtulu auladakum ne ya kashe dan sa ko bai kashe dan sa ba shine idan ya kai kwana 42 an suranta shi an gane ko thumma yursalu ilayhi al-malak kenan cikin wadannan kwana 42 bayan su za a turo mala'iki cikin wannan yinin ne ko bayan shi ka gane daga kwana 42 ana tunanin ni ana tunanin ya zan dan adam in ka kashe shi a wannan lokaci nan za a iya cewa ka kashe mutum duk da yake ba za a iya cewa ba laifin ka dai ne da mutumin da ya kashe mutum wanda awaje amma ana daukar ka kashe mutum ranar tashin alkiyama zaka iya tashi amma wanda suka dauki kwana 40 40 ake nufi duk da yake wannan tafsirin malamai ba su karkata zuwa gare shi ba amma da yawan dalibai sai kaga shi suke kafa hujja sai ciki ya kai kwana 120 sannan ake cewa yana mutum wannan shine ya saba ma abin da rabitatul alimul islami hay'atul i'jazul ilmi ta makka wanda take ta zama dan kan binciken wadannan abuwa ba su tafi akan wannan tafsiri ba kadiba cikin littafin su ba ni fada ba ka gani in akwai radin da zaka yi musu kai musu radin dan akwai wanda shi sai ya yi abin nan amma idan mutun ya zamanto mun dauki fatawa ta kwana 42 ko wadanda suka ce sai kwana 120 to idan mutun ya zubar da ciki a wannan lokaci meye hukuncin sa to nan diya ta kama shi domin mi domin akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam hadithin Abu Huraira wanda yazo cikin sahih al-Bukhari yazo cikin sahih Muslim mata biyu ne suka yi rigima annam ra'ataini min Hudhailin an samu mata biyu daga wata kabila ta Hudhail a wata riwaya kuma wato annam ra'ataini min Hudhailin mata guda biyu daga kabila ta Hudhailin suka yi rikici da suka yi rikici dai sai ta bugi wata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari faqada bi ghurrati abdin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai umurni da cikin ya fado za a bada ghurratu abdin ghurra shine asalin abu mai haske amma ana nufin bawa daya aw amatin koko baiwa aw wata riwaya walidatin wato koko baiwa kenan za a bayar a matsayin mi a matsayin diya cikin da aka zubar in ya zama to matsayin ta ina fata kun fahimce ni tunda mun yi zancen kwana 42 koko wancan in ya zama to matsayin dan adam an gane ko sannan kuma wa fi riwayatin wata riwaya ta zo min bani lahyan tana yiwa wannan matsalar ta faru a bani Hudhayl ta faru a bani lahyan ina fata an fahimce ni dan masu son karyatar da hadisai sannan kuma ya zo a cikin sunan Tirmidhi shi wanda wato wani namiji ne kenan ya bugi wata mata nan ba mace sai ta bugi mace ba nan a wannan ta bani lahyan namiji ne ya bugi mace can ko mata biyu ne suka bugi juna fa qala alladhi qada alayhi sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a bada diya yace a nuti man la shariba wala akala yanzu za mu bada diya ga wanda bai taba ci ba bai taba sha ba bai taba ci ba wala saha sannan kuma bai koka ba fa yastahilla balle ya daga muryar sa ma'ana aji kukansa fa mislu zalika yutallu yace manzo Allah sallallahu alaihi irin wannan ai ba a bada diya jinin shi ya riga ya zuba ga banza fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cewa inna hadha la yaqulu bi qawli sha'ir wannan magana irin wanda yake yi irin maganar mawaka ce koko maganar mawaki ce yake yi ma'ana magana ce wanda ba ta da muhimmanci koko ya tsara magana ne don ya tafiyar da hankula an gane ko bal fihi ghurratu abdin aw ama wannan akwai ghurratu abdin za a bada diya ta bawa aw ama koko baiwa waɗansu malamai suka ce idan za a kimanta shi da kuɗi zai kai kamar dirhami 500 idan za a bada raƙumma za a bada raƙumma guda biyar can dirhami 500 nan ko raƙumi guda biyar don mu gane bambanci tsakanin wannan da wannan to kun ga ashe ba a cewa mutumin da misali ya zubar da cikin matarsa in ya kai lokacin da ba za a halitta an gane ko ba za a ce ba wato za a iya kiyasta shi da cewa ya kashe mutum amma laifinsa ba ɗaya bane da laifin mutumin da ya kashe mutumin da yake da rayuwa bayan an haife shi mun fahimci wannan amma sai dai shi can ranar sashen alkiyama zai bada amsa amma nan a duniya diyyar su ba ɗaya take ba domin diyyar wanda a can cikin ciki da wanda ya fito waje ba ɗaya bane mun fahimci wannan da kyau shi yasa karatun fa yana da abin ga to kenan anan dole zamu gane akwai bambanci a shari'ar musulunci tsakanin kashe mutumin da yake ya shigo a duniya da tsakanin yin azlu mutum ya rinka karkatar da madiyinsa ba zai shiga ba sannan kuma da kuma abin da ya shafi ciki hukumce-hukumcen sa to sai mu zo zuwa ga abubuwan da hanyoyin da aka bi wajen hana ciki an gane ko dan wala taqtulu auladakum min imlaq yanzu mun shigo duniya hana ciki da kuma hukumce-hukumcen ciki ciki an gane ko an nuna daga wani lokacin da jari jinjiri ya kai wata 6 a cikin ciki to danka ne indai aka yi aure wata 6 a ina malamai suka dauko wannan ayoyi ne na alqur'ani suka fitar wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra aka ce to cikin sa da kuma shayar da shi da yaye shi za a samu wata 30 an gane ko to sai kuma Allah ya ce wal walidatu yurdina auladuhunna haulaini kamilaini haulaini shekara biyu daga halin yahuduna domin shekara tana dawowa shekara biyu suna da wata nawa 24 cikin 30 an kace 24 nawa za a samu 6 to da wannan aka kafa hujja akwai kisoshi ma na sahabbai kan wannan shari'a tsakanin abin nan da Aliyu da Uthman ko abin nan da sauransu dai almuhimmu wannan yake nuna cewa wata 6 ciki ya zamanto ciki to amma to nan menene hukuncin zubar da cikin a lokacin da aka yi halittar nan da ake zancen maganganu masu yawa daga cikin abubuwan da muke a ciki malamai suka ce bai halatta a zubar da ciki akwai wanda suka ce mutlaqan babu wata dama wanda ta bayar da za a cewa a zubar da ciki Ibn Uthaymeen in ban manta bai daga cikin wanda suka tafi akan haka yace ko da likitoci sun ce idan ba a zubar da cikin ba mahaifiyar za ta mutu yace shi abin da ya fi tafiya akan shi kawai kada a aiki da maganar likitoci yace na farko mutuwar mahaifiyar ba abu ne wanda aka tabbata ce yana yiwuwa ta haife shi lafiya abu na biyu idan ta mutu ta yi shahada yace to menene matsala dan haka shi a ce likita likitoci sun auna ita za ta mutu wacce wannan shi bai da wannan fatawa ba amma waɗansu tafi cewa in dai a da su tsari ya tabbata ana iya azubar da cikin don a tseratar da ita domin za ta iya samun wani ɗa to kun ga ita ce darurar da ta bayar an gane ko wanda za a iya zubar da cikin ina fata an fahimce ni to amma anan sai ya zama to yanzu akwai asbabu na banza da mutane suka dauka ko ba haka ba na farko iddia in talauci saboda turawa suna son su mallaki kasashen arziki mai zaman to nasu sai suka ce ai mu mutsiyata ne alhali mu muke da duk abin da yake na arziki a duniya kuma sai a ce ana taimaka mu da kun ba mu da arziki to kaga ni ba san dalilin da yasa aka yi haka ba to kullun wannan talaucin da suke cewa muna da shi sun matse ba son mu gane saboda in muka yi yawa wani lokacin bayan da ai ko an ce ai yaki yakin ba za a yi mallakan mu ba to shi ne suke kokarin su karya kawo mana irin nan asbab ko mutum ya ce a shi bai da arzikin kaza bai da arzikin kaza bai da arzikin kaza a abin da ya kamata a yi tunani arzikin kasa an gane ko kafin a gane mutane ma ba su da arziki ya zamanto ƴan kasa su suke mallaka arzikin su abu na biyu ayi adalci wajen rarraba shi ga jahohi da garuruwa to in an kai haka sai a gani shin arzikin ya ishi mutane ko bai ishe su ba amma kafiri zai dauki arzikin kasar ka kashi 95 ya rike maka kanshi sai ya baka kashi 5 kuma yace ma in kana so sai ya baka bashi kuma sai yace ma kai matsiyaci ne talaka ne kuma sai a ce a haka babu wanda da iya tunani yayin magana ya gane menene ake nufi cikin wannan to sai suka bi hanyoyi gashi nan wanda suke nuna mana ba za a dauki ciki ba har karantarwa ake yanzu a makarantun mu kuna gani irin abubuwan da suke faruwa na farko yanzu kun ga akwai wannan magani da ake bayarwa na biyu suka ce ta hanyar da ba a dauka ciki akwai wannan roba da ake sawa a nan ga kamfallin mace an gane ko ka fada sannan kuma akwai abinda suka cewa wai idan mace tana shayar da yaro so 13 a yini ba ta dauka ciki duk shirana ana koya ba ta yadda za a yi ba za su dauki ciki ba sannan kuma suka ce akwai wannan kororon roba wanda ake na ana talla ko ba haka ba ana shiga kauye kauye ana tallar shi da sunan wala turqubi aydikum ila tahluka kakku kai kan ku ga halaka wai haka Allah ya ce kenan in ka sa wannan kororon roba ba za ka dauki cuta ba kenan wala turqubi aydikum ila tahluka amma in kai haka kai tsaye wai ana so a koya mai yare jina amma a fakaice domin an ce ga abinda za a sa ba a dauka ciki ba zance ita sida ne suke zance ba ko AIDS to waɗannan abubuwa ne daga cikin abubuwan da ake bi a hana muna mu ci gaba ko mu yi haihuwa shine yanzu zaka ga ana yin wani mata fashi wani lokacin ko da gangan wani lokacin ba da gangan ba abubuwan da muke ci suna hana haihuwa magungunan da ake ba mu suna hana haihuwa likitocin waɗansu ana haɗa kai da su saboda a yi fashi ɗaya biyu a ce a tsaida haihuwa amma Allah ya kiyarda da wannan kun gani babu inda ake yawan haihuwa a duniya irin Afrika kuma ƙasar Niger ita ce ta farko wajen haihuwa turawa sun kace duk an auna ko ina da anka duba ko wani layi duniya baya muke amma ko da anka zo wajen haihuwa sai anka ce muni na farko alhamdulillah mun shiga gaba kai dan Niger wala hauli adana sun kace wala hauli to shina kaji mun nan mun ka canje kowa kuma ko Niger suka ce jahar Maradi ita ce ta farko ita cikin jahohi ma ta canje kowa akwai maganganu da dama su sun ka sani akwai itace kuma ko da zaka bi hanya ta musulunci maganar da zamu yi shine tunda an ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra shine malamai suka ce tsakanin mabiyi da mabiyi za a iya samu wato shekara 2 da wata 6 kenan dan matakka ta sha magani na shekara 2 da wata 6 ba matsala bane domin tsakanin mabiyi da mabiyi an samu mi shekara 2 da wata 6 amma a ce za a wuce wannan mutum zai kayyade ƴaƴan da yake so dan su da ma kayyade iyali ne suke zance ba wai sawar tazara ba amma wajen fassara ne sai a ce sawar tazara don ana dokan mu akwai tahdidun nasl akwai tanzimun nasl amma abinda suke son su kai gare shi ko da sun ce tanzimun nasl ƙarya ne shine tahdidun nasl domin al'ummar da tayi yawa dole ba yadda za a yi ita ta ci gaba amma al'umma ai kadan dibi Najeriya da mi take tankahu Gaddafi da yaje kasar Najeriya zamanin Abacha yace da shi yake da mutanen Najeriya ce da duniya ba za ta zauna lafiya ko ba haka ba dibi China da mi suke tankahu kasashen da suke da mutane masu yawa dole a samu ma'ilimta ciki nan ne za a samu masu aiki da yawa nan za a samu masu tunani da yawa duk sun ci gaba amma sai ya zamanto a kai ana so a nuna maka a kai baka sani ba sai a ce malamai ai ba su fahimci nassi na ba yanzu yana yiwa a ce mutumin da ya shekara 60 80 yana karatun alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce bai fahimci alqur'ani ba bai fahimci sunna ba sai kafiri wanda yake a can kasar turai yana rungume da karuwa a bakin flash teku yana shan giya shine ya fahimci abinda alqur'ani yake nufi malamai ba su gane ba waɗannan abubuwan suna da kuskure dan haka abinda muke fata an gare ko musulmi ku tashi ku san abinda kuke yi yaƙar hankulan mu ne ake ya an yaƙi hankalinka magana ta riga ta ƙari duk abinda suke wa gudu kuma wallahi sai ya zo saboda matasan da ke sahi a yanzu su ba su yi karatu Faransa ba kuma ba ruwan su da Faransa ba su da alaka da Ingila da Faransa da sauran kasashen mulkin mallaka za su tashi ne tsaye tsayin daka su ba ruwan su busu auri turawan Faransa ba busu aje dukiya a Faransa ba busu yi wani abin kuma ya wanda suke jin tsoron Faransa ta bayyana ma duniya ba ko Ingila amma wanda ya banna a Ingila ko a Faransa ko a wata kasa kina jin tsoro a tona asirin shi don ya san abin da ya aikata wadanda matasa namu in Allah ya so ba za su yi wannan ba dan haka turawa ko sun ci ko sun so wallahi tallahi billahi alazim sai an samu canji dan Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ana juyawa sai ka iske wanda a shugaba ya koma kasa ko ba haka nan bane tana a 1975 ba ko suke a duniya ba shekaru 50 waye tana a duniya to ya anke ta zo ta ci gaba ta tsere mu duk sauran kasashen Allah yake sa wanda dora wanda yake so yanda suka ga an samu canji nan wallahi sai an samu canji mu mun yi imani da haka ko mu gani ko ban mu gani ba Allah shi mu mai kyau wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci ko ko a min imlaqin saboda talauci an gane ko malamai suka cewa nan abin da yasa aka yi hali saboda talaucin da ya tabbata gare ka kaga ma min imlaqin saboda talauci kana talaka ba a daka kashe ƴaƴanka ba sai Allah ya ce nahnu dan saboda mu narzuqukum muke arzitta ku wa iyyahum dasu kaga bai ce wala taqtulu auladakum ba narzuqukum sai ce nahnu mu su Allah mu kadai nan damirul fasli wato da aka kawo shi ma'ana yana nuna cewa alhasr Allah shi kadai ne ke arzitawa duk wanda zai baka wani abu sababi na nahnu narzuqukum wa iyyahum sai malamai suka ce a cikin suratul isra an ce wala taqtulu auladakum khashyata imla nahnu narzuquhum wa iyyakum to menene bambancin suka ce nan min imlaqin saboda talauci kana talaka can kuma khashyata imlaq kana jin tsoron talaucin da zai zo shi yasa anan da anka san talaucin ya zo ma sai anka ce nahnu narzuqukum kai mai nemo arzikin mu muke arzitaka wa iyyahum da su ƴaƴanka an gane ko can ko wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe su don jin tsoron talauci sai anka ce nahnu narzuquhum su da basu zon ba da kake ji ma tsoron talauci mu muke arzita su wa iyyakum da ku balaga ta alqur'ani shi yasa kowace kalma in ka bita sai ka iske akwai wani abu wala taqtulu auladakum nahnu narzuquhum malaman balaga suka ce narzuquhum da narzuquhum fi'ili mudari'i ne wanda yake nuna yau da gobe yau da gobe yau da gobe domin inda yace nahnu razaqnakum a tace narzuqukum yau gobe jibi gata ila yawmil qiyamati wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin a musulunci bai taka ayi aiki ba wa qul ya'malu allah ya tashi ayi aiki fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ard musulunci yace ayi aiki amma babban tambaya arzikin mu wanda an na kasashen mu a hannun wa yake su ne za su ce muna kuma mu daina haihuwa nan ne matsalar take ai in muka samu arzikin mu yanzu idan ka san dukiyarka gata a hannunka bata ishe ka ba ai ka san bata ishe ka ba a sai an ka ce a dukiyarka wannan zai dan ba ya zai kai arziki a duniya wannan ba zai taba yiwuwa ba nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke arzita ku da su sai Allah subhanahu wataala ce wala taqrabul fawahish ayat tana da surar bayane kuma naga malam ya fara nuna min sura minti nawa sura minti biyu to wala taqrabul fawahish bari mu fassara ayoyi wato kalmomin wala taqrabul fawahish kada ku kusanci al fawahish al fasha ma zahara minha wa ma batan wanda tabbayyana da wanda ta koyu yanzu ko wanda tabbayyana ga tanan da gidajen tv yanzu suna jiran ranar 31 duk abinda ka san baka taba gani ba na bala'i in ka kalli tv na kasashen musulmi zaka ga abin mamaki wajen konsar ma zahara minha wa ma batan giya yanzu za ta zama to abu gashi nan bayyane za a aikata banda wanda ake yi a boye to yanzu a alalan na za a yi shi ban sani ba shin annabi Isa ne alaihi salam shi yazo da ashagiya koko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da ashagiya shin annabi Isa yazo da ayi sarti ayi zina a fita ayi zina koko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da shi sannan kuna ganin ana kashe ku ana an kashe iyayenku ana kashe ku yanzu kuma an shirye yadda ba za ku yi haihuwa ba an shirye yadda za a yaki al'ummominku amma mai kasashen ku wai ba ku da kishin da za ku bin Allah yau waɗannan makiyan Allah su za ku yin sallah irin wanda suke yi sannan ku daga halukuci Allah ya taimake ku tunda shi Allah yaron ku ne ko ku tsoron ku yake yi wala taqrabu alfawahisha ma zahara minha wa ma batan wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta illa bil haqq sai da haƙi duka wanda rai wanda Allah ya haramta zamu zo mu yi bayanin su da kuma haƙin da zai sa a kashe rayuwa shi ma wato karatu bai zo akan shi ba zalikum wasaqukum bihi wannan shine abin da ni muku wasici da shi kenan Allah yake magana shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yake isar da sakon Allah an gane ko ko mun ce nan wasaqukum bihi abinda Allah ya muku wasici da shi ko wasaqukum bihi saboda shi kul din an ce kace ta'alu kiran wasaqukum bihi abinda Allah ya muku umurni la'allakum taqilun dan saboda ku zamanto masu hankali hankali irin na shari'a ba hankali na wayewa ta duniya ba na sakon Allah da cin amana a ce wani ya waye abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh